Sanan Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 18 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin 100 na Amurkawa sun ce tabbas ko wata kila ba za su yi rigakafin coronavirus ba. Idan har an same ta a yau yayin da kashi 51 suka ce za su yi. Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurbataccen wurare a India ko China. A yammacin Amurka kuma inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina a Najeriya na shirin maida dazukan da mahara ke boyewa su zama filaye da gonaki don waɗanda suka tuba da nufin kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da ake yi a yankin. To koya wasu ƴan jihar ke kallon wannan shirin?
Wannan bayani da ake yi aka ce idan wannan al'amari da gaske ne kuma mutanen nan tsakaninsu da Allah za su yi wannan to ya zama wajibi a kalle shi da idan rahama su kuma su taimake mu inda za su ba wannan sana'a a yi kyauta musu ba damuwa da a yi haƙuri mu ɗauki ƙaddara kada a yi tuban mazuru ne a sake komawa a gidan jiya.
A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata da ake kira Congafen ta kai wa waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ta shafa tallafi tare da jan hankalinsu akan su yi amfani da kayayyakin da suka samu yadda ya kamata.
Nan muna cikaru-cikaru kanan ga duka mata da ke Congafen duk kowa ya kawo nashi kokari. Akwai mutane kuma masu hannu da su ne da su ma sun sa muna hannu duka mutanen gadan matan na Congafen din da su masu hannu da su ne da suka ba mu taimako duk muna nan muna gaida su. Kun san ruwa ya hima wuta bala'i.
Bayan haka za ku ji cewa duk da barazanar da direbobin motocin dakon man fetur suka yi na daina kai mai arewacin Najeriya. Gwamnatin jihar Neja ta ce har yanzu tana nan akan bakanta game da rufe hanyar mai na zuwa Bedda. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin 100 sun ce tabbas ko wata kila ba za su yi rigakafin coronavirus ba idan har an same shi a yau yayin da kashi 51 suka ce za su yi. A cewar wani bincike da cibiyar Pew Research ta gudanar a farkon watan nan, kashi 49 da suka karkata ga kin amincewa da rigakafin sun yi nuni da yiwuwar samun illa daga rigakafin. Akwai damuwa matuka game da amincewar jama'a a rigakafin COVID-19 da zai shigo kasuwa. A watan Mayu, binciken cibiyar Pew ya nuna cewa kashi 72 na Amurkawa sun ce za su yi rigakafin idan har an samu. Kashi 21 ne kawai a binciken jin ra'ayi suka nuna tabbacin cewa ba za su yi rigakafin ba. Binciken Pew na baya-bayan nan ya gano cewa kashi 77 na Amurkawa sun yi imanin cewa akwai yiwuwar hukumomi su amince da amfani da rigakafin da ake kan kirkirowa a Amurka tun ma kafin a gama tantance rashin hadarinsu da kuma ingancinsu. Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurbataccen wurare da ke India ko China. A yammacin Amurka kuma inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki nan ne iska mafi munin take. Garin Portland na jihar Oregon kuma shi ne na sama a ma'aunin gurbatacce iska a jerin manyan birane a wannan makon. Sai yankin mashigar ruwan San Francisco inda a jiya Alhamis ya shiga kwanaki 30 a jere ƙarƙashin gurbatacciyar iska. Alƙaluman da suka gabata sun nuna kwanaki 14 da aka yi da kuma a yayin gobarar a cikin shekarar 2018. Kama daga Amurka zuwa Brazil da Australia har zuwa yankin Arctic, canjin yanayi na taimakawa wajen haifar da ƙaruwar wutar daji da kuma gurbatacciyar iska da yake haifarwa. Masana kimiyya sun nuna cewa gurbatacciyar iska na iya janyo mutuwa. Ɗaya daga cikin manyan binciken ya gano cewa yawan shakar wata irin kurar gurbatacce iska wadda ake kira PM2.5 ita ce ta biyar a jerin abubuwa masu haddasa mutuwa a duniya ofishin shugaban Philippines Rodrigo Duterte a shekaran jiya Laraba ya ƙaryata ikrarin da kungiyar sa ido kan kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi cewa kashe-kashen da ke da alaka da miyagun ƙayoyi da ƴan sandan ƙasar ke sun ƙara matuƙa a yayin matakan kulle don hana yaduwar coronavirus Kungiyar Taraji ta faɗa a cikin rahoton ta na ranar 8 ga watan Satumba cewa kashe-kashe ba bisa ka'ida ba shine babban salon da Duterte yake amfani da shi wajen yaki da miyagun ƙwayoyi wanda ya ƙaru da kashi 50 daga watan Afrilu lokacin da aka fara ɗaukar matakan kulle har zuwa watan Yuli idan aka kwatanta da watanni 4 da suka gabata wannan ikrarin ya janyo ayoyin tambaya game da da hakan zai yi kuma ya tayar da ɗaya daga cikin batutuwan ƙasar yayin mawuyacin halin da aka shiga lokacin annobar kungiyar ta Human Rights Watch ta ce mutane 155 ne jami'an tsaro suka kashe daga watan Afrilu zuwa Yuli daga 103 na watan Disamba zuwa Maris matakan na yaki da miyagun ƙwayoyi sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 5810 da ake zargin cewa dalilai ne da masu ta'ammali da ƙwayoyi a yayin ayyukan ƴan sanda tun daga shekarar 2016
to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu Gwamnatin jihar Katsina a arewacin Najeriya ta fito da wani sabon tsari wanda ake sa ran zai kai ga kawo ƙarshen hare-haren ta'addanci a jihar. Bisa ga sabon tsarin, za a maida dazukan da maharan ke boyewa filaye da gonakin noma ga waɗanda suka tuba. Wakilin muryar Amurka, Sani Sha'ibu Malamfashi, na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A hirar mu da shi shugaban kwamitin tsaro na jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa cewa yayin waɗanda suka tuba har yanzu ke zaune a dawa suka nemi gwamnati ta agaza musu
to shine aka yi shawaran cewa dajin na a maida shi gonaki kuma waɗanda suke sha'awa a yanka musu su yi gidaje wurin da ƙarshe kuma gwamnati ta ba irin su makaranta da asibiti na farko dai za su samu matsuguni daga wajen can inda ake wannan fanna ne biyu kuma wannan kashe dajin da aka yi ya zama gonaki da garuruwa zai tada shi daga mafakar barayi wanda suke amfani da hanyar suna shiga garuruwa ta su zaka su babban duhu su tsamma kurfi da irin su caranci haka gwamnati ma ta ba da umarnin za a ma fara gyara dajin a cikau da hanyar itace yawa domin a samu damar auna shi ko shekara ji akwai wani shi da kanshi ya kai kanshi wajen dan sadarwa ya ce gashi nan shi ya bari suna ma tuntuɓa muna ca su tuntuɓi sojoji da ita gwamnatin jiha tun tuni ta aji wannan maganar sasancin maganar sulhu sojoji sun zo sun shiga aikin su so duk wanda ke da wani tunanin yana so ya bar abin nan a yanzu an ce kofa buɗe take don ko jiya na fahimci jiragen da suke yakin nan sun wawwatsa musu takardu da yawa a daji wanda suke faɗakar da su a kan illar wannan al'amari da suke ciki cewa su nemi zaman lafiya suna nuna kenan cewa duk wanda ya yarda ya bari za a karɓe shi kada ki gura ɗaya shi ne dole wanda yake duk da makamai ko gudano gare shi sai ya bada ba magana ka ce ka bada uku hudu biyar ba ka ba wasu a hannunka
akwai wani tsari kamar yadda shugaban ƙasa marigayi Yar'Adua da shugaba Buhari suka yi na tsuguna da duk waɗanda suka ɗan tuba na ɗan wani lokaci
wato kullum kamar yadda nake cewa irin wannan tsarin zai iya zai tasiri amma sai idan an yi da an yi shi gaba ɗaya ka gane abin da ke nufi babban matsalar shine jikamuna idan mun ce za mu yi wani abu makamancin wannan matsalar sauran jihohin da ake wannan ta'adda ba a yi ba to za a ga cewa matsalar za ta yi ci gaba da yi ne ko zo su rika kawo mu waɗanda suka yarda da sasancin nan farmaki
ko ya jama'a ke kallon lamarin
sunana Salisu dan mamma wannan bayani da ake yi aka ce idan wannan al'amari da gaske ne kuma mutanen nan tsakanin su da Allah za su yi wannan to ya zama wajibi a kalle shi da idan rahama su kuma su taimake mu inda za su ba wannan sana'a a yi kyauta musu ba damuwa da a yi haƙuri mu ɗauki ƙaddara kada a yi tuban mazurumi a sake komawa a gidan jiya.
Da sunana Mahmudu Umar a tsakanin da Allah ya shi tsarin musulunci ya nuna sun alheri ne wannan abu da gwamnati ke shirye ne a taka ko ina babu matsala wanda aka ba amanan nan to gwamnati Allah ta saki amanan amma idan an yi hakan ai ka ga talaka zai samu kuɗi zai koma gwani kun shi ya shiga da noma kullun da kike yanzu a kurare da da ba noma ba
san shi malum fashi murai Amurka daga Katsina
Sani Shaibu Malamfashi yanzu kuma ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya
Sojojin Uganda na neman fursunoni kimanin 200 da suka tsere tsirara waɗanda suka kutsa cikin rumbun adana kaya suka sace bindigogi kirar AK-47 kafin su tsere zuwa wani yankin jeji a arewa maso gabashin kasar a shekarun jiya Laraba kakakin sojan Uganda Dio Akiki ya faɗa a jiya Alhamis cewa an kama 7 daga cikin waɗanda suka tsere kuma an harbe 3 daga cikin su Fursunonin waɗanda sojoji suka bayyana a matsayin masu aikata manyan laifuka sun zubar da tufafin da aka basu a gidan yari don kar a gane su. Akiki ya ce sojojin na shakkar ko fursunonin za su daɗe a yankin mai tsaunuka. Shugabar rukon kwariya ta Bolivia Jeanine Anez ta ce ta janye daga takarar shugabancin kasar a kokarin da take yi na hana tsohon shugaba Evo Morales komawa kan mulki. Anez ta ce ba ta son raba kuri'u a zaben na 18 ga watan Oktoba wanda ya ba jam'iyyar Movement for Socialism ta su Morales dama komawa kan karagar mulki. Kafin sanarwar ta Anez tana a matsayi na hudu a kuri'un binciken jin ra'ayi jama'a da aka gudanar a kwanan nan. Anas har yanzu bata amince da wani dan takara ba amma tace tana son hadewa da wata jam'iyya dake goyen baya wajen adawa da jam'iyyar Moral. Tace idan masu jefa kuri'u ba su hada kai ba, Moral zai dawo kuma demokradiya za ta yi asara. An nada Anas a matsayin shugaban rikon kwariya lokacin da Moral ya tsere daga Bolivia a bara lokacin zanga-zangan kan zargin kudin zabe. Yan majalisar dokokin kasar Peru za su yi zaman sauraron ba'a sun tsige shugaban kasar a yau Juma'a. Kwana guda bayan da babbar kotun kasar ta yi watsi da bukatar shugaba Martin Vizcarra na dakatar da shari'ar. Majalisar ta kada kuri'a a makon da ya gabata don fara sauraron ba'a sun tsige Vizcarra bisa ga dalilan rashin kwarewa biyu bayan zargin da aka yi masa cewa yayi katsalandan a cikin binciken kwangila gilar da gwamnati ta bawa wani mawaki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotannin mu. A jamhuriyar Niger, yayin da kungiyoyi masu zaman kansu da ɗaiɗaikun mutane suka fara amsa kiran hukumomi akan buƙatar tallafawa mutanen da ambaliyar ruwa ta tilastawa ficewa daga gidajensu a birnin Yamai da kuma sauran sassan ƙasar. Gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin mata ta Kongafen ta fara jan hankalin waɗannan bayan Allah akan su yi amfani da kayayyakin tallafin da suka samu yadda ya kamata. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Asusun musamman gamayyar kungiyoyin Kongafen ta kafa da nufin tattara gudunmuwar jama'a domin kai dauki ga bayan Allah da ambaliyar ruwa ta mamaye wa mahalli ko ta ruguza gidajen su kwata-kwata. Madam Maryama Katambe na daga cikin shugabannin Kongafen.
Muna nan muna cikaru-cikwaru kanan ga duka mata da ke Kongafen duk kowa ya kawo nashi kokari. Akwai mutane kuma masu hannu da su ne da su ma sun sa muna hannu. Duka mutanen ga da matan na Kongafen din da su masu hannu da su ne da sun ka ba mu taimako duk muna nan muna gaida su. Kun san bala'i in ya zo mata su ne su da yara su ne bala'in ga na hari su ne yake an kawo muku shinkawa ku ci an kawo muku ruwa ku sha an kawo muku sabili an kawo muku mai an kawo muku tabarmi
nan muna makarantar da ake kira Ecolta Sukono inda ɗaruruwan mazauna unguwannin shire mai ta biyar suka kafa sansani bayan da ruwan kogin isa wato kogin fara ya mamaye musu gidaje yayin da wani bangare na wannan shiya al'amarin ya ruguza ɗaruruwan gidaje
an ba ku wuri ku koma wuraren ku ku kama wurin saboda gobe kun san ruwa yayi ma wuta bala'i kenan muna roƙo Allah ubangiji ya tsare mu na kasan mu ya ba mu damana mai albarka ya raba mu da wanga bala'i
mutanen da wannan matsala ta afkawa sun yi godiya da wannan tallafi na kungiyar Kongafen
alhamdulillah rabbil alamin mun gode Allah dai saka da alheri Allah biya shi su Allah shi gode Allah kai su gaba ya rabbil alamin ubangiji Allah sarkin sarauta yi musu albarka mun gode kwarai wallahi
rahotannin farkon mako na cewa wasu waɗanda ba a tantance ko suwaye ba sun fara zagaye irin waɗannan sansani don siye tallafin da aka rarraba wa bayan Allah da ke cikin tsananin bukata mafari kenan Kongafen ta fara jan hankula
kan mu ji wanda ya je ya saida muna so kuma ku mai da hankali kar ku bari yara su dauke su kar ku bari su ma mazan wani ya doka ya ce ku bari mu yi abin a'a tunda an ce mace ita ta san ciwon mace shi yasa muke nan muna gaya muku muka kawo muku wanga taimako
har zuwa ranar 12 ga watannin na Satumba hukumomi sun kisa cewa gidaje 32,959 ne suka faɗi a sanadiyar ambaliya a fadin kasa lamarin da ke shafar mutane 350,915 yayin da wasu 70 suka rasu sannan ruwa ya lalata eka 9,000 na gonaki abinda ya sa gwamnatin Nijar fito da wani fasalin ayyukan agaji da ke buƙatar miliyan 372 na sefa mafari kenan ta buƙaci gudunmuwar kasashen duniya da kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
madalla a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma za mu leƙa jihar Neja a Najeriya Gwamnatin jihar ta ce tana nan kan bakanta na rufe hanyar motar da ta tashi daga birnin Bedda zuwa Mina fadar gwamnatin jihar duk da matakin da direbobin motocin dakon man fetur suka dauka na daina kai mai zuwa yankin arewacin Najeriya shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Neja yayi karin haske akan batun ga Mustafa Nasiru Batsari da karin bayani
A ranar Alhamis dai kungiyar direbobin dakon man tace za ta daina kai man fetur zuwa jihohin arewacin Najeriya idan har gwamnatin jihar Niger bata bude wannan hanya ba mai matukar tasiri a harkar sufurin motoci daga kudancin Najeriya zuwa arewacin Najeriya to amma a wani taron manema labarai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe ya ce sun rufe hanya ne domin baiwa dan kwangila damar gyara hanyar cikin lokaci a saboda haka barazanar direbobin da kwan man fetur din ba zai sa su canza matsayin su ba
domin kuwa manyan motocin nan sun hana ɗan kwangila aiki sannan dan kadan hanyar da ya rage mana wanda muke dan gungurawa sun bi sun faffasa shi suna so su mai da shi hanyar biddan shi ma wannan shine ya tunzura gwamnati domin daukan wannan mataki na dakile hanyoyin shiga na cikin jihar Niger mu manyan motoci kungiyar manyan masu motoci wannan kudi da suka dauka ba za mu hana su ba amma ina tottata zato wannan bore nasu kira suke yi ga shugabanni waɗanda abin yara tai a wuyan su da su gyara hanyar da ya kamata su dinga bi
wasu daga cikin yan jihar Niger dai sun bayyana ra'ayin su akan wannan takaddama
eh to sunana Muhammad Saidu Etu wanda ke fafutukar yanda yankin jihar Niger za ta gyaru su ma durbin tonkin suna da gaskiyan su kuma jihar Niger suna da gaskiyan su in ka duba an yayin da federal government gaba daya adana state wanda muke da shi duk ta lalace akan manyan motocin da suke bin hanyoyin nan
tunanin na na doka su cikin wannan mataki wasu shekaru da suka wuce domin akwai babbar hanya wacce ta shiga Kaduna ta ke zuwa makowa ta ce babbar hanya take zuwa Lagos ta daɗe da rufi wato tun irin wannan lokaci ya kamata a ce su doki irin wannan mataki domin gwamnatin tarayya ta mai da hankali
A yanzu dai a iya cewa akwai fargaba ta samun karancin man fetur a jihohin arewacin Najeriya idan har gwamnatin tarayyar Najeriya bata dauki matakin da ya dace ba Mustafa Nasiru Batsari murar Amurka daga Mina a Najeriya
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Taron Majalisar Dinkin Duniya da ake shekara-shekara taro ne da ke samun halartar shugabannin kasashen duniya. lamarin da ke sa a ƙara tsaurara matakan tsaro a birnin New York da ke nan Amurka. To sai dai a wannan karo taron ba zai samu halartar shugabannin kasashen duniyar ba saboda annobar coronavirus da ta barke, inda aka tsara za a yi taron ta kafar yanar gizo, lamarin da shi ma yake tattare da nashi kalubalen. Yau kan yadda taron na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wakana da kalubalen da ke tattare da wannan tsari, shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a farkon makon nan ne aka bude taron Majalisar Ɗinkin Duniya a karo na 75. A wani yanayi da ba a saba gani ba a birnin New York ke nan Amurka. Tunda dai aka fara gabatar da jawaban sharar fage, yayin da a gefe guda kuma dandazon jama'a da cunkoson ababen hawa da birnin ya saba gani suka kasance babu su. Brandon Verma shi ne daraktan yada labarai kuma kakakin shugaban babban taron majalisar na 75. Ya ce abin da aka tsara a wannan shekarar shi ne za a yi jawaban ne ta kafar bidiyo a babban zaurin majalisar. Amma kowace mambar ƙasa za ta samu wakilcin mutum ɗaya a zauren domin a rage adadin mutanen da za su halarci taron saboda COVID-19. To sai dai a cewar Brandon Verma, yadda aka tsara taron ta kafar yanar gizo ya ƙara adadin shugabannin ƙasashen duniya da za su shiga taron. Ya ce a wannan shekarar muna da shugabannin ƙasashe 120 da za su yi jawabi ta kafar bidiyo, sannan akwai shugabannin gwamnati kusan 54 da suka hada da firayim ministoci. Lallai mun ga ƙarin jama'a domin a baya shugabannin ƙasashe 70-80 ne suke halartar taron a zahiri. To yayin da taron ya fara gudana ta yanar gizo, wasu mazauna birnin na New York, musamman waɗanda gidajen suke kusa da unguwar da ginin majalisar yake, farin ciki suke yi yayin da wasu ke nuna akasin hakan. Wannan matar cewa take, a unguwar da nake zaune na kwashe shekara kusan 5 ina zama a nan, wuri ne da yake kasancewa mai yawan hada-hada, hakan yakan dan sa in ji ƙarfar da daddare. Saboda haka ina mai farin ciki da babu taron. To sai dai ra'ayin wannan mutumin ya sha bamban da na matar da ta bayyana ra'ayinta a baya. Ita gaskiya babban taro ne. Da daɗi ka ga mutane daga sassan duniya sun haɗu a ƙoƙarin da suke na taimakawa kan yadda za a inganta duniya ta yadda kowa zai amfana. Sannan gaskiya na jewa masu ƙananan sana'o'i da ba za su yi ciniki ba a wannan yanki. To ko da yake birnin na New York ya yi nasarar daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19 saboda tsauraran matakan da aka ɗauka, amma kuma farfaɗowar harkokin tattalin arziki abu ne da zai ɗauki wasu shekaru a cewar ƙwararru. Wani bincike da wata ƙungiya mai zaman kanta ta yi a birnin na New York ya gano cewa mai yiwuwa kashi ɗaya cikin kaso uku na ƙananan sana'o'i, ko kuma a ce masu samar da ayyukan yi 77,000 ba za su kai labari ba, sanadiyar rashin harkokin da ke bunƙasa tattalin arziki. Da dai ana zaune ƙalau, taron na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke samun halartar dubban mutane daga sassan duniya zai iya sauƙaƙa ƙangin da harkokin kasuwancin birnin na New York ya shiga. Amma lura da wannan tsari na gudanar da taron ta yanar gizo a wannan shekara, lamarin ba zai yiwu ba. Sean Taylor shi ne shugaban wani gidan sayar da abinci. Ya ce ginin majalisar a kusa yake da mu. Mukan ga ɗaruran mutane da ke shigowa domin yin karin kumallo ko cin abincin rana ko na dare. Saboda haka gaskiya abin zai shafi mu. To sai dai wani abu da watakila mazauna birnin za su yi farin ciki da shi shine a wannan karo ba za a rufe wasu layuka ba. Labarin da yakan haifar da cunkoson ababen hawa da yakan dangana har zuwa wasu sassan unguwar Manhattan. Wannan matar cewa take ina farin cikin cewa ba za a samu cunkoson ababen hawa ba. Rashin hada-hada da kai kawo da mazauna birnin suka saba gani sanadiyar taron na Majalisar Ɗinkin Duniya wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu ba a kammala shawo kan cutar ta COVID-19 ba. Kace ina ga wannan abin takaici ne da ke tunatar da mu cewa lokacin duniya ta tsaya cak, amma ina fatan taron zai kankama a shekara mai zuwa. Masu saurare, a nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na duniyar Amurka, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kan ambaladin Aaron Fedo da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Dalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.
Dalla a gaida Muhammad Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Gazali Kabiru Lolo daga Tabuka Saudiya, yace ina mai mika sakon ta ajiya ga iyalan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a jihar Sokoto. Ina kuma kira ga hukumomi da su taimaka su samar wa jami'an tsaron namu kayan aiki na zamani. Dan na yi imani cewa wannan matsaloli na tsaro da ake samu suna da nasaba da rashin kayan aiki na zamani. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shewa Adamu Jau, yace al'ummar jihar Edo da ke shirin yin turuwa zuwa rumfunan zabe domin zaben gwamna a gobe Asabar. Da fatan za ku yi wannan zabe bisa cancanta da dacewa ba tare da duba jam'iyya ba, domin dai tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba. Shi kuwa sakon Yusuf Bazuka Mileda da Gwalolo jihar Bauchi cewa yake kafa sabuwar hukumar hana cin hanci da rashawa a Najeriya ta amfani da kuɗaɗen da ake kwatowa a hannun barayin gwamnati. Ba mai ɗorewa ba ne don an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Sai sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Saba Sarkin Sansani da Sani Mai Gari Sansani Miga jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya da ta taimaka wa manoma a jihar Jigawa waɗanda suka tafka asara sakamakon ambaliyar ruwan kogi. Hakika wasu da dama bashi suka karɓa daga bankuna da kuma hannun masu hannu da shuni, dan haka akwai buƙatar gwamnati ta taimaka wa waɗannan manoma. Sakonmu na ƙarshen haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani Mai Lange-Lange a wuri da Ali Usman Taka Lafiya suka ce muna kira ga ƙasashen Sudan, Masar da kuma Habasha da shi wa Allah su ɗinke takaddamar kogin Nilu da ta taso a tsakaninsu, ganin cewa nahiyar Afirka ba ta da wata kafa ta sake ɗaukan wani sabon rikici. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na email wato hausa.service@voanews.com.
Madalla yanzu kuma ga Zara ta dawo da takaitattun labaran duniya. Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin 100 sun ce tabbas ko watakila ba za su yi rigakafin coronavirus ba idan har an same shi a yau, yayin da kashi 51 suka ce za su yi, a cewar wani bincike da cibiyar Pew Research ta gudanar a farkon watan nan. Kashi 49 da suka karkata ga kin amincewa da rigakafin sun yi nuni da yiwuwar samun illa daga rigakafin. Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurɓataccen wurare da ke India ko China. A yammacin Amurka kuma, inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki, nan ne iska mafi munin take. Garin Portland na jihar Oregon kuma shine na sama a ma'aunin gurɓataccen iska a jerin manyan birane a wannan makon. Ofishin shugaban Philippines Rodrigo Duterte a shekaran jiya Laraba ya ƙaryata ikirarin da kungiyar sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi cewa kashe-kashen da ke da alaƙa da miyagun ƙwayoyi da 'yan sandan ƙasar ke sun ƙaru matuƙa a yayin matakan kulle don hana yaduwar coronavirus. Kungiyar Taraji ta faɗa a cikin rahotonta na ranar 8 ga watan Satumba cewa kashe-kashe ba bisa ka'ida ba shine babban salon da Duterte yake amfani da shi wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi, wanda ya ƙaru da kashi 50 daga watan Afrilu lokacin da aka fara ɗaukar matakan kulle. Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta karanto labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da kuma bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.